sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimani ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin, 10 ga watan Oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye. Sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya Lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin Faransa da kuma tekun kudancin Ingila. Bafaroma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu sosa rai na kare bakin haure.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya malaman addinin Musulunci sun yi amfani da tarukan bikin ranar Maulidin Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin kira ga 'yan siyasar kasar da su kiyaye furta maganganu masu tayar da hankali yayin gudanar da gangamin neman kuri'a tare da jaddada muhimmancin cika alkawari bayan samun nasarar zabe.
Duk mutum da yake son jagoranci to kamata ya yi duk abin da zai faɗa ya auna shi domin shugabanni su al'akari da wayannan abubuwan kuma su yi aiki da su.
Za kuma ku ji a Najeriya rahotanni daga jihar Anambra na nuna cewa akalla mutane 76 suka mutu sakamakon wani hatsarin jirgin ruwa yayin da wasu da dama suka ɓata. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kota kwana. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake hada layin mai ƙarfin kilovolt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi bayan aikin gyarar da injiniyoyin ƙasar Ukraine suka yi. Hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarki bayan a sanyin safiyar Asabar da aka yanke layin ƙarshe da ya hada tashar da babban layin wutar lantarkin. Darakta janar na hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa sake hada layin wani sauki ne kawai na wucin gadi. A wannan yanayi na rashin tabbatarwa, sojojin rasa sun kwashe tsawon watanni suna rike da masana'antar, amma ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da sarrafa ta. Sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya Lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin Faransa da kuma gabar tekun kudancin Ingila. Cikin kananan kwale-kwale kamar yadda jami'an Faransa suka bayyana, hukumar kula da bakin teku ta Faransa Prema ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi ta jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar. Baki daya sun ceto mutane 367 tare da kai su tashar jiragen ruwa na Calais da Boulogne da Dunkirk na Faransa. Ana samun karuwar yawan bakin hauren da ke neman isa kasar Ingila na kokarin tsallakawa ta mashigar a cikin kwale-kwale marasa inganci a yanzu da jami'ai suka kara tsauraran matakan tsaro a Calais da mashigar da ke karkashi. A halin da ake ciki kuma, Fafaroma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu sosa rai na kare bakin haure inda ya kira ware su da aka yi abin kunya, abin kyama da kuma zunubi, wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin Italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau. Francis, wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jigon manufofinsa, ya jagoranci bikin a gaban mutane 50,000 a dandalin St. Peter. Saboda wannan al'amari, yau tekun Baharum shine makabarta mafi girma a duniya, inji shi, yayin da yake magana kan dubban mutanen da ruwa ya ci su a kokarin su na shiga Turai. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya malaman addinin Musulunci sun yi amfani da tarukan bikin ranar Maulidin Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin kira ga 'yan siyasar kasar da su kiyaye furta maganganu masu tarar da hankali yayin gudanar da gangamin neman kuri'a, tare da jaddada muhimmancin cika alkawari bayan samun nasarar zaɓe. Daga Kano ga wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
A wannan wata na Rabiul Awwal ne al'ummar musulmi a sassan duniya, musamman mabiya ɗariƙar Tijjaniya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma, ke gudanar da tarukan laktar Maulidi, inda ake tambihi kan tarihin ranar haihuwa da salon rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusan shekaru 80 kenan aka kwashe ana gudanar da taron Maulidi a makarantar Marigayi Sheikh Tijjani Usman Zangon Barebari, guda cikin mashahuran malaman addinin Islama a birnin Kano. Khalifa Bashir Tijjani Usman Zangon Barebari shike jagorantar aikace-aikacen wannan makaranta da ke zaman cibiyar harkokin ilimin Islama a tafarkin ɗariƙar Tijjaniya, kuma a ƙarƙashin kulawarsa ne ake gudanar da taron Maulidi na wannan cibiya a kowace shekara.
Amfanin shi irin wannan taruka na Maulidi bayan an san darajar manzo Allah, a ji irin halayen manzo Allah don a yi koyi da shi, a ji irin haƙurinsa don a kwatanta haƙurinsa, a ji irin baiwarsa don a kwatanta, a ji irin wato sadaukantakarsa don a kwatanta. Halaye dai kyawawa wanda babu dai wanda zai iya halin manzo Allah, amma dai kwatantawa, domin a duniya Allah bai halicci wani mai ɗabi'u da halaye kyawawa kamar sa ba.
Shi kuwa limamin babban masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano, Malam Kabiru Ɗantaura, tsokaci yayi game da sarƙaƙiyar da ke tattare da alƙawari, la'akari da yadda 'yan siyasa ke yi wa 'yan ƙasa alƙawura a yayin gangamin neman ƙuri'a.
Barin alƙawari ai ba ƙaramin hatsari ba ne. Mutane guda uku, Allah ce ba ruwan mai haƙƙi, in ji manzo Allah, ni zan karɓa musu. Farko shi da wanda ya ba da alƙawari ya saɓa, da wanda ya sai da ɗaya ci kuɗin, to kaga har na kici a kawo mutane a garkuwa da su a abin da ake so. Da wanda ya sa mutum aiki, yi min aiki, biya ka kai aikin ka gama, amma a ibiyan mutane aikin nan a'a na gwamnati ne, aikin gora ne, na kamfani ne, amma duk mutane mantawa suke, ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah, tsakaninka da bayin Allah. Saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah, a rinka kulawa da hala irin na makin Allah da irin amanarsa. Mutum ya kokari ya san cewa tun da kansa ya san mai amana kansa.
Wani muhimmin al'amari shine lafazan da 'yan siyasar ke furtawa wajen tallata 'yan takara ko jam'iyyunsu. Khalifa Bashir Tijjani Zangon Barebari ya yi da siha.
Duk mutum da yake son jagoranci to kamata ya yi duk abin da zai faɗa ya auna shi. Domin shugabanmu Sheikh Al-Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wato hudubas, yana cewa a rayuwar duniya ba abin da ya kamata a sa a kurkuku a kulle shi irin harshe. Yace saboda tsokar harshe karama ce, amma in ta yi laifi wato sai ta hargitsa ƙasa gaba ɗaya. Muna fata a yi la'akari da irin abin da malamai suke ta faɗa a wannan watan, shugabanni su la'akari da wannan abubuwan kuma su yi aiki da su.
Tun a ranar Juma'a da ta gabata ne gwamnatin Najeriya ta keɓe yau Litinin a matsayin ranar hutu ga ma'aikatan ƙasar, a wani ɓangare na murnar bukukuwan zagayowar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa daga harshen labaran duniya.
India ta yi kakkausar suka ga Amurka da Jamus kan take-taken su na baya-bayan nan, wanda bai cika faruwa ba, suka faru nan da nan bayan juna. masu alaka da rikicin yankin da ta dade tana yi da makwabciyarta kuma babbar abokiyar hamayyar ta Pakistan. Takaddamar dai ta barke ne a lokacin da Donald Blum, jakadan Amurka a Pakistan, ya kai ziyarar kwanaki uku a yankin Kashmir dake karkashin ikon Pakistan a yankin tsaunukan Himalaya da ya rabu. Pakistan na kiran yankin dake karkashin ikon ta a matsayin Azad, ma'ana yantacce. Jammu da Kashmir ko kuma AJK. Na ji dadin zuwa wurin a ziyarata ta farko zuwa AJK, abinda ofishin jakadancin Amurka ya ruwaito Blum yana faɗi kenan a shafinsa na Twitter bayan ya zagaya wuraren tarihi. Al'ummar Qatar sun yi matukar karuwa da kashi ta 13.2 cikin 100 a cikin shekarar da ta gabata, kamar yadda alƙaluman hukuma suka nuna, yayin da karamar kasar Larabawar ta yankin Gulf ke daukar dubban ma'aikata daga ƙetare aiki a gaban karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za ta yi a wata mai zuwa domin tinkarar kwararar yawan masu sha'awar kallo da bata taba fuskanta ba. Yawan al'ummar attajirar kasar mai samar da iskar gas ya kai miliyan 2.94 bayan wasu ƙarin mutane 370,000 sun koma Qatar a cikin shekarar da ta gabata, bisa bayanan da aka tattara a watan Satumba da hukumar ƙididdiga ta Qatar ta fitar a makon jiya. Ma'aikata, 'yanci rani masu ƙaramin ƙarfi da sauran baƙi sun kasance mafiya yawa a ƙasar, yayin da 'yan ƙasar ta Qatar suka kai kusan 380,000.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu muna Najeriya, inda rahotanni daga jihar Anambra na nuna cewa akalla mutane 76 suka mutu sakamakon wani hatsarin jirgin ruwa, yayin da wasu da dama suka bata. Kawo yanzu hukumomi a jihar na ci gaba da gudanar da aikin ceto don gano gawarwakin waɗanda suka mutu. Wakilin muryar Amurka da ke Port Harcourt, Lamido Abubakar Sakkwato, ya aiko mana da rahoton.
Bayanai dai daga jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar akalla mutane 76 ne suka halaka sakamakon hatsarin wani jirgin ruwa da ya dauko wasu 'yan kasuwa zuwa garin Abakuba da nufin cin wata kasuwa mai suna Inkoka. Jirgin ruwan dai da aka nunar ya lodo mutane akalla 85, sannan kuma raguwar mutane 9 da suka saura an garzaya da su zuwa asibiti domin tantance lafiyarsu a jihar ta Anambra. Wannan hadarin dai ya afku ne ranar Asabar, kuma ya kara jefa jihar ta Anambra cikin wani yanayi na alhini, domin kuwa akwai fargabar mutane da dama sun bata. Hukumomi a jihar ta Anambra sun tabbatar da tura jami'ansu kama daga 'yan sanda da hukumar bada agajin gaggawa da kuma gwamnatin jihar, inda lamarin ya faru domin ganin an ceto su. Kan haka ne kuma ya sa na tuntuɓi Honorable Okonkwo Daniel, tsohon shugaban ƙaramin hukumar Obakuru, kuma ga abin da yake cewa.
It was a horrific sight yesterday when a number of traders and other passengers.
Yana cewa ne abin da ya faru shine wasu 'yan kasuwa ne da wasu fasinjojin jirgin ruwa da ya nufi wani garin al'ummomin Obakuba ya kife nan take, kuma wannan jirgin na ruwa yana dauke ne da mutane 100 zuwa 150. To amma dai an ceto wasu, kuma akwai fargabar da dama sun rasa rayukansu. Bayanai dai na nuna cewar iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da ke tunanin 'yan uwansu sun yi tafiye-tafiye ke ta kai Dungu da Muri, inda lamarin ya faru domin dai ganin cewa sun ga gawawwakin mamatan, wato 'yan uwan nasu, tare kuma da nuna alfininsu. Musa Okeke Ofara wani dan uwa ne da ke kara kaina a inda lamarin ya faru, kuma ga abin da yake cewa.
Actually the situation in the
both with our sides were worried.
Yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka dangane da hatsarin jirgin da ya afku, kuma muna cikin neman yan uwan namu na jini. Muna da dangantaka da su sosai, kuma har kawo yanzu bamu ga gawawakin nasu ba, kuma bamu gansu ba. Muna kira ga hukumomi da su kawo muna dauki, kuma muna tunanin yan uwan namu suna cikin ruwa. Idan dai aka samu dauki da taimako, to za a iya ganin gawawakin su. Masunta ne da dama dai ke taimaka muna. Na gani cewa an ceto su. Shi ma wani ganau ga abin da yake cewa.
Ni fara Usman Ali, ni sunan jami'an tsaron Kudu. Jirgin ya zo ya wuce ya koto wani hannun ruwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba. To na garan kada sai injin sai bashi. To yana dawowa da baya, kamar shi din sai jini dawo da baya sai biji ainihin karkan gada.
Da hakan kuma na tuntubi rundunar yan sandan jihar Anambra domin jin irin matakan da suke dauka. Na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu. Tuchiku Okenga shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Anambra, kuma ya shaida mini ta wayar salula cewa rayuka da dama sun salwanta. Kuma yanzu haka jami'an tsaro na yan sanda da ke da kwarewa a kan ruwayen Najeriya na ci gaba da kokarin aikin ceto. Na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da kan bukadin waɗanda aka danne wa haƙi, kamar na Raban Gado, ma'aikatan da suka yi ritaya, kuma waɗanda ke cikin aiki yaƙi da cin hanci da rashawa, kare haƙin ɗan adam da dai sauransu. A yau za ku ji cewa hakimin da maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinarin nan da ake takaddama a kai. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Gabannin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa, inda mutum hudu suka bace bat a hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin Gazabu da ke karamar hukumar Bala a jihar Taraba. Za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a Damatur jihar Yobe, inda shugaban kwamitin sulhu na jihar Sheikh Baba Gana Kyari ya zauna da bangarori biyu da ke takaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki. An tashi daga zama. Wanda ya ce ya sayi gona Zakar Usman ya ce shi dai sai dai a gama a kotu. Su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da ƙarfin zuwa kotu, amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba. Musa Umar, a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi, ya ce buƙatarsu ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya.
Mun yanzu dai halin da ake ciki, masu awon sun faɗa tabbasa, sai bayan sun faɗa mu kuma gonanmu mutumin da har yanzu yana noma ya iya ba mu wajen mu kenan. Kuma mu kuma ba za mu bar masa ba, tun da wancan manyan ma sun haƙu da shi ma har tsamin mana namu a wajen shi kawai. Kuma ba mu buƙatar ya tsaya wani shiri ne kawai ya ba mu wajen mu, saboda mutumin ba shi da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda, ko da yaushe kawai cikin rigima muke da shi. Ko yau muka haɗu da shi sai mun yi faɗa, shi ya sa ko gonan ma ban je da ina jira sai abin da kuka yi, yanzu ni jiran ku na ce kawai shi da bayani ne na ƙarshe.
Abin da nake magana Musa, shi yana ci gaba da noma gonan ne?
Eh, sosai yana noma.
Ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba, kun kyale kenan sai yadda hali ya kome?
Ai, ba zai ba mu da ma wuce, shi ba zai ba da ba duk yanda za mu yi, amma shi ba zai bar noman wannan gurin ba.
Wato maganar da nake Musa, wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne, inda ba ku sayar din ba, shin ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake?
Yana noma a kai.
A kan shi mallakarsa ne?
Eh, a kan shi mallakarsa ne. Kuma dillalin namun da muka sa ya sayar mana guri, ma Allah ya masa da shiwa, ko nan da kwanaki sun ce hai mun je da shi muka je mun da shi ɗauki maganar shi, ba amma ya rufe shi da yanzu.
Yanzu Musa, wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar Allah ya masa rasuwa?
Bayan ni yanzu ni na kawai kai na jira kuma Allah nake jira kawai ba mu da wani mataki ko ta san mutanen namu ne mutum ya riga shi ka garfi ko ne shi ke nan ba ruwan shi yana kallon mu ba kuma zan
Musa ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban committee sulhu Sheikh Babagana Kari shi ma hakimi ya yi magana ya ce ya tsame hannunsa baya cikin wannan magana ai
Eh tabbas kika ya fada ya cire hannunka daga cikin wannan filin kuma ya cire hannunka bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba zai goyon bayan sa ba ni abin da nake so ba su taimaka mana duka wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji saboda abin da ya sa nan shiri wanda na haƙura ba ne ƙarfi ne banda shi.
Yanzu a tuna mun kawo muku bayanin cewa hakimin da maturu Alhaji Kalla Abu Mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗorewa wanda ake zargin ya yi babakiyar kan gonar baya. Kazalika har ma don goyon bayan da yake yi, masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin da maturu Alhaji Baba Shehu Hashimi bin Umar Alkanemi. Hakimin yankin Bulabulin na da maturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya. Inda ya tsame hannunsa daga marawa kowane bangare baya, hadda alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama.
Ni ne hakimin Bulabulin Damaturu, ina ɗaya daga cikin hakiman da suke cikin garin Damaturu, sunana Kalli Abba Mursama.
To muna ji akwai wannan kaji shirin da muke kan wannan gonar inda waɗannan masu gona suka nuna sun sai da sashin gonarsu, amma sashin gonar ba su sayar ba. Wato kamar sai da wani kashi a ciki ne akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba. Faɗa mana, menene ka yi aka yi wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba?
Na'am, abin da ya faru barak sai su mutanen akwai lawanin sindiri. Lawan Shatima ya zo mun da mutane su Fulani ne, sai ya ce mun to yalla boy ga abin da yake faruwa wannan mutanenmu ne, amma akwai gwanansu a can kasaisa wurin suna tsammani akwai zinari. Shikenan ya ce to wannan magana gol ai ba magana ne wanda zan zo na mu yi da ku ba, ya kamata mu je fada. Sai na ɗauke su muka je wajen mai martaba sarkin da maturu, suka gaisa ya yi musu tumboyoyi muka fito. Da muka fito akwai baban su dama, baban nasu shekaru ya tafi ya kai kusan shekara 80, yana nan nainawa kusa da bayaye akwai wani makaranta nan ne gidansa. Sai na aika mota aka je aka ɗauko shi, da aka ɗauko shi sai na yi mishi tambayoyi na ce to baba ga abubuwan da yake to ni dai wannan abun ya kai kusan shekara 40, wani Allah ya nuna mun kamar akwai zinari a guri. To shi ne sai muka ce to yanzu kai ba za mu tafi da kai ba, ya ce a ga yaransa mu tafi da su. Suka tafi da yaransu suka je suka nuna mu gurin, muka tabbatar yana anda da Damaturu local government. Akwai wani ƙauye ana ce Kafaifa, daga Kafaifa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba. Shikenan da muka zo muka gani, sai na zo na sake samu mai martaba sarkin Damaturu, na yi briefing nashi, sai ce to officially ka rubuta local government, Damaturu local government ga abin da yake faruwa. Sai officially na rubuta Damaturu local government, su kuma suka ce to za su yi mobilizing ni in yi leading su je su ga site ɗin. Suka yi mobilizing da DPOC division da SS na local government, all security operative nasu da yan head of department na Damaturu local government, muka haɗu muka je site ɗin. Suka je suka ga site, da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai, ga kuma suna shan wahala, kar abin a yi shi blind. Minister of Land and Surveyors suka turo Dr. Kalli da suka turo shi kuma na ɗauke shi muka je site ɗin. Da muka je site ɗin ya gani sai ya ɗau sample, ya ce to yanzu wannan sample zai ɗauka za a je a gwaji a Ibadan da Jos. Sai ya zo local government ya rubuta official local government kuɗin da yake so, sai suka ba shi kuɗi ya je Ibadan da Jos a kan cewa zai je test, da ya je kuma babu halaman gol a wannan guri. To shi ne maganar gun da ya tsaya. To kaga ni hasa district na yi reporting a Emirate Council, na yi reporting a Damaturu local government, kamar local government sun zo sun shiga kaga bare yu in ce su je su ci gaba da tona ko wani abu sai government ta faɗi wani abu to anan maganan gold din ya tsaya
eh wato hakimi abinda ake magana kusan in ma da gold ko in ma ba gold a wajen in dai wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne ya kamata a bar musu kayan su sannan shi kuma inda wannan mutumin da suke ciniki ya saya shi ma yanki iya nasa ya bar musu sashin su zai su ci gaba da yin abin in noma za su yi in ma ginawa za su yi sai ya bar musu kayan su kawai
to abin da yake faruwa shi akwai zakar Musa Koma Basa na Yobe State University shi ya siyi wannan gurin yake ya siyi gurin ya shekara kusan 17 yake ya siya gurin a wajen babansu 100,000 ya siya amma wai lokacin babansu ya ce akwai wani ajiyansa to shi ka san bai san cewa wani ajiya to in akwai ajiyanka ka je ka ɗauka wannan ajiyan naka shi abin da ya gaya musu to shi ne su gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko ɗaya da rabi ba kwata-kwata abin nan nasu lanna wannan land da ake suke disu din bai wuce bai kai plot biyu ba ma gurin a part of wannan gwanan da ya kai masa to shi ne da aka yi haka sai muka je gaban Yobe State a zauren sulhu wajen Ustaz Baba Gana Malam Kyari sai na gayyace su da baki daya shi mai gwanan da baban da kowa da kowa mun kai kusan mutum 20 muka je gidansa akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a nan gurin muka je muka same su committee suka yi tambayoyi da kowa da kowa ya kai ka saya ni ga yadda na saya ga ranar da na saya lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawani ko bulama su ne suka yi transaction nasu tsakanin su kuma sun rubuta agreement yace shi gwana saya yayi kuma shi yana raye wanda ya fi gwana gurinsa yana raye saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya su yi wannan gwanakin gwanan saboda haka shi saya yayi abinda yake magana ya ce ya je ɗauka kuma ya ce babu saboda haka ya bar masa guri idan bai yarda ba ya je ya neme shi a kotu abin da muka yi a gaban Ustaz Baba Gana Malam Kyari kenan position na gwana ya ce shi saya yayi in ya ga an take haƙƙinsu su kai shi su je su neme shi a kotu shi zakar Musa abin da ya gaya mu ya hata mun Ustaz Baba Gana Malam Kyari chairman committee na sibu na Yobe State na ga nan shi bayani to shi ne abin da ya faru kenan
masu raro kun dai ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinari a jihar Yobe za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuma dalla an gaishe ka Sarfil Hashin Gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
takaicen hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katsaye tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kota kwana Hukumar kula da makamashin nukiliyar ta kasa da kasa ta ce an sake hada layin mai karfin kilowatt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi bayan aikin gyara da injiniyoyin kasar Ukraine suka yi hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan generator da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarkin
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tuya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen House na muryar Amurka birnin Washington DC huta lafiya ma assalamu